Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 27 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani babban jami'in diplomasiyar Amurka jiya Asabar ya faɗi wani abin da ƴan jam'iyyar Democrat suka kira ba asin da yayi muwafaka da zargin da ya janyo binciken da ka iya kaiwa ga tsige shugaban Amurka Donald Trump ko da yake abin da aka kyauta ta zaton mutumin zai gaya ma ƴan majalisar dokokin shine cewa abin da ya sani kan batun dan takaitacce ne kawai Philip Rika, mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da batutuwan Turai da Asiya, ya gana da kwamitocin majalisar wakilan Amurka na harkokin waje da bayanan sirri da kuma na bin diddigi a asirce a gidan majalisar dokokin Amurka na Capitol. Da Rika ya shirya zai gaya ma ƴan majalisar wakilan ne cewa Shifa bai da wata masaniya kan cewa an jinkirta bai wa kasar Ukraine tallafin da Amurka ta tanadar mata din ne dan a takura ta takaddamar da jerin binciken da ka iya taimaka ma Trump a takarar da zai sake tsayawa shekara ta 2020 a cewar wata majiya mai masaniya kan batun Wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa a yau dinnan Lahadi yayi gargadin cewa ba a samu wani ci gaban kirki a dangantakar Amurka da Koriya ta Arewar ba fa. Yana mai jaddada cewa ci gaba da karce kasa da kasashen biyu ke yi ka iya kaiwa ga musayar wuta ko yaushe. Wannan kalamin da ya fito daga Kim Yong Choi, tsohon shugaban hukumar leken asirin tsaron kasar Da alamar an tsara shi ne da zummar matsalamba ma Amurka a gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da Koriya ta Arewar ta saka da kanta na farfado da tattaunawa kan nukiliya wadda ta cije. Jami'an Koriya ta Arewa sun yi wata da watanni suna yabon shugaban Amurka Donald Trump kuma sun lura cewa yana ci gaba da yin hulɗa ta kud da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un duk wadda cewa ya cika sukar wasu jami'an gwamnatin Amurka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An sake kashe akalla 7 daga cikin mutanen da ke zanga-zanga a Iraki jiya Asabar a wasu arangamomin da suka yi da jami'an tsaro a birnin Bagadaza da kuma garin Nasiriya da ke kudancin kasar. Bayan da dubban mutane suka shiga zanga-zangar da aka yi a fadin kasar ta nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a cewar jami'ai wannan tashin hankalin na baya-bayan nan ya sa yawan mutanen da suka mutu ya haura zuwa 49 a tsawon kwanaki biyu da aka yi ana zanga-zangar a cewar kafar labarai ta Associated Press hukumar kula da ƴan dan adam ta Iraki wadda ba cikakkiyar ta gwamnati bace ta ce adadin mutanen da suka mutu 63 ne dubban masu zanga-zanga ne dai suka yi kokarin dannawa zuwa unguwar nan ta birnin Bagadaza wadda ake wa lakabi da Green Zone mai matukar matakan tsaro wadda ke kunshe da ofisoshin jakadanci da kuma gine-ginen gwamnati Zuwa dare jami'an tsaro sun kammala fatattakar masu zanga-zanga har sun koma dandalin Tahrir wanda babban shatale-tale ne na tsakiyar birnin. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan jiya Asabar ya ce sojojin kasar za su a tabakinsa kawar da yan ta'adda daga iyakar Turkiya da Syria a bangaren arewa. Muddin dai mayakan Kurdawa na YPG ba su tashi ba bayan cikar wa'adin da aka cimma tsakanin Turkiya da Rasha a farkon wannan satin. An ba da wa'adin ranar Talata ne a wata yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Erdogan da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin shakatawar nan na Sochi da ke gabar tekun Black Sea. Rasha ta ce ƴan sandan sojinta da dogarawan tsaron kai iyakar Syria za su taimaka wajen kawar da Kurdawan zuwa nisan kilomita 30 daga kan iyakar. Turkiya dai ta nace cewa kungiyar mayakan YPG ta ta'addanci ce kuma ta sha sukar Amurka saboda goyon bayan kungiyar da take yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar. Hukumar zabe na ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnan Kogi da Bayelsa, inda za a hada da sake zabe a mazaban majalisar dattawa ta Dino Melaye. Ni na gamsu da zaben Buhari, ban yi asarar kuri'ata ba, inji tsohon darakta Abdulkarim Muhammad. Me ke faruwa ne kan rashin zaben ƙananan hukumomi da naɗa kwamishinoni a Taraba? Muna da rahoto. Mun ma da baya ga gwamnati, muna buƙatar ƙarin dama, inji Zainab Bagudu. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Hukumar zaben Najeriya INEC ta buƙaci jam'iyyu su mika jerin sunayen wakilansu na rumfunan zabe ga zaben gwamnan Kogi da Bayelsa gabani ko kuma zuwa ranar ƙarshe ta biyu ga watan gobe. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya ba da sanarwar a taro da masu ruwa da tsaki a yana goa jihar Bayelsa. Za a gudanar da zaben jihohin biyu ne ranar 16 ga watan gobe, kuma doka ta umurci mika sunayen wakilan mako biyu kafin ranar zaben. Hukumar zaben za ta yi wakilan katin shaida, don haka ya saba doka wani ji rumfar zabe da alamun jam'iyyarsa. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello na ba da tabbacin ba za a samu dungu a zaben ba.
To ai abubuwan da ke faruwa a cikin zabe aika-aikan su da yawa, wani lokacin akan sakamakon, wani lokacin akan waɗanda suke aikin gabaki ɗaya, sai dai Allah kiyaye. Abin da yake faruwa kawai shine hukumar zabe ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da tsare dukkan abin da ya kamata don ta tabbatar da samar da sakamako mafi dacewa na zaben nan, yadda ba wanda zai samu wata kafa da zai canza sakamakon abin da mutane suka yi tun daga rumfa. Kwai ingantaccen tsarin tara sakamako ta yadda ba wani kofa da aka bari a bude da wani zai shiga ballantana ya bata.
Zaben dai zai gudana da sake zaben majalisar dattawa ta Kogi ta Yamma, inda sanata Dino Melaye na PDP zai fafata da Simat Adeyemi na APC don yunkurin zama a kujerarsa. Abun lura dai, Melaye wanda ya fice daga APC ya shiga PDP ya sake lashe zabe ya samu kalubale bayan Simat Adeyemi, wanda tsohon dan majalisar dattawa ne a PDP amma ya yi wuf ya shiga APC, bai samu nasara ba ya ruga kotu, inda ya nasarar umarnin sake zaben. Tsohon darakta a gidan talabijin na Najeriya NTA Abdulkarim Muhammad Abdullahi ya ce bai yi asarar kada kuri'a ga shugaba Buhari ba.
Ni ina son tabbatar ka maka mamaya Nasir, ko ka fara ba zan yi ba. Wallahi tallahi zaben Buhari ya zama kwance ma mutane takunkumi ne, saboda mun wahala kasan nan tafiyan baya. Wanda suka saba sata za su ce wani abu, amma daga mutumin da ya zo yana neman ya kwato matalakawa ƴancinsu. Amma abinda za ka lura, ka dubi mutanen da suke sama, su ne munafukai. Ni ina bakin ciki da har mutumin arewa zai zo yana wani kwazafi, yana wani cewa ai shi bai jin daɗi. Daɗin barawo da mun an saci kuɗi, me za a ce mana? In mutum ya zo yana ce bai jin daɗi, na tallafa da Sadauna ya yi a kan cewa mu zauna mu gyara kanmu, mu san ina muka fuskanta. Sadauna ya taimakawa Tarukawa, Buhari na so ya taimaka. Amma ka dubi lokaci, shekaru masu yawa an ɓata mutane sai su zalunci. In akwai masu zaluncin Talakawa su ma ƴan siyasan arewa ne.
Malam Abdulkarim, kafin mu yi nisa, ka ce masu sata ne su ne watakila ba sa jin daɗi. Shin yanzu ka gamsu cewa ba a yin sata?
Ito ni bazan iya cana saka ba ana fada ana sata amma kuma an kawo hanyoyi ai idan mutun yana da gaskiya ai ko ne an zarge ni da ne aiki to mutun yaje EFCC na taba yin interview a wani majallar nasara cewa dole da ma'aikacin da nayi da yan kungila yaje wajen masu hukuma ba kaje a ofishin gwamnati wanda ana sa committee na barayin da suka yi sata ai ga hanya ba wani wanda ya fi karfin hukunci ko shi Buhari akwai lokacin da wani ya taba kai Buhari ya ce gashi yayin sata an zo an bincika Buhari bai taba ce kar a bincike shi ba kuma wato suke aiki a karkashin shi bari na faɗa muka wallahi kasar mu fuskararren kasa ne munafukai sun yi yawa mutanen kirki na Najeriya da yawa sai dai mabannata sun fi yawa su aka ba su riko in ma akwai wani laifin da za a ba wannan gwamnatin din shine wayannan mutanen da suka zauna suka yi dumo-dumo su ne yan hiran su Obasanjo yan hiran su Goodluck Jonathan aka zo aka sake zuwa suka yi gudu suka dawo sun kane-kane su ake ba su daman su yi abu atin da kawai ne kenan in ba ka bi Buhari ya da shi ta kobi ina daga mishi hannu sai dai zan baka wani labari wallahi akwai wani dan kasuwan da ya kira ni na da daga gona na kifi yace don Allah ka zo akwai wani magudan kudi na kwangila wanda har ya fada ma yan jaridu zan hada shi da mutane Daily Trust ai bincike dun dan jaridan ya je yana bincike sai aka zo aka ce a ya daina bincike din wallahi kasar mu ya fuskara mugayen mutanen da aka sa sama suna matsayi su suke kashe kasar nan ba Buhari ba
Hausawa kan ce gwanin wani karkataccen wani yanzu kuma ga rahoton Ibrahim Abdulaziz kan rashin zaben kananan hukumar jihar Taraba har ma da jinkirin nada komishinoni
lamarin da ya kai wani lauya barista Bilyamin mai hanci rubuta majalisar dokin jihar wasikan neman da tsaye gwamnatin jihar ta dare disin Isiyaku bisa rashin kafa majalisar zata su ayo fe da wutuni bai da rantsar da shi
wajibi ne wa gwamnati ko wace jiha ya nada komishinoni jama'a su samu moriyar rayuwa kananan hukumomi kuma majalisar jiha za ta yi dokoki wanda zai ba wa yamomi na kananan hukumomi yadda za su yi ba ana nufin cewa su yi dokoki da zai hana a yi zabe na siyasa ba
su ma dai jami'an adawa a jihar Tunis suka san makoka game da halin jihar Kicki yanzu ambassador Hassan Jikado jakarin Najeriya kasashen Trinidad da Tobago cewa yi
mu muna kira gwamnatin tarayya duk karamar hukumar da babu zabe din chairman ko councilor kada a yadda ma a ba su wannan kaso nasu saboda haka doka ta tanada a tabbata cewa an yi zabe kuma mai inganci a tabbata cewa kuma duk abin da kason da ake bawa kananan hukuma an mika musu an daga musu a hannunsu gaskiya gwamnatin tarayya tana tallafawa jihohi a biya ma'aikata wanda suke cikin wahala basu biya su sun cinye kudin kuma yanzu sun koma suna cewa gwamnatin tarayya da bata bada ba
da biyu aka kin zankan hukumkin a tarayya
kwarai kuwa shi gwamna da magarrabansa musamman kakakin majalisa da magarrabansu sun ki yin wannan zaben din saboda su zabo mutane ƴaƴan gidansu ne su ajiye su saboda duk kudin da aka kawo za kulo wannan kudin ne a zo a tattara a ajiye in an tambaye su ce ma a suna shari'a to in dai shari'a suke yi to suna nuna mana cewa suna daukan wannan kudin ne suna bawa algala saboda sami nasara a shari'a
to kome ƴan majalisar dokin jihar ke cewa game da wannan batu Honorable Bashir Muhammad Bafe shike shugaban kwamitin yar labarai na majalisar dokin jihar Taraban
bangaren gwamnati wato bangaren gwamnati su ne masu kawo mana kuduri a majalisa akan ko a kara musu wadi ko kuma a ce an sauke su a nada wasu ko kuma za a yi zabe to mu in za a yi zabe za a kawo mana kasafin kudi na zaben din kafin a je a yi zabe ba kawo mana ba majalisa to muna jira dai mu gani har yanzu
su shugabanin kana hukumar da wadi dan wadin su ya kare a bisa doka ne ake yi
wadi su ya kare ta dama sauka suke yi amma kaman watanni biyar ko hudu da suka wuce wadi su na shekaru biyu sun kare to an sake kara musu wadi na wata uku to daga nan ba sake karawa ba har yanzu muna jira mu gani ko za a kawo kuduri kan za a kara musu wadi ko kuma wannan wadin din za a kawo wasu a nada sabbi ko za a yi zabe
to sai dai ku a martanin sa gwamnatin jihar Taraba ta dare disin Isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin hakokin siyasa Abubakar Bawa ya ko musu ta zargin da ake yi
kafin local government ma ai akwai process dole sai sai sun tantance sun kawo masa da ya kamata a yi ai wannan sai ka tuntubi sai ka ci gori shiri suke ciki
wa'adin kan shugabannin kan hukumar da take kai ya kare ƴan majalisa san kara yanzu ma kuma ga shawarin ya saki an ji shiru
dole za a yi
kaman zuwa shi za a yi kenan
za a yi cikin kwanan nan
yankin arewa maso gabas mai jihohi shida ya samu canjar inda jihohi uku ke PDP wato Bauchi, Taraba da Adamawa, uku ko ke APC wato Gombe, Yobe da Borno. Mai matar gwamnatin jihar Kebbi Dr. Zainab Shinkafi Baguri ke cewa ne kan abinda mata suka tsaya a kai cewa sun ba da gudummawa a zabe da aka rika kara musu mukamai. Kazalika me za ta ce kan PDP a Zamfara da Sokoto?
Alhamdulillahi an sake zaɓe kuma mata Nigeria sun ba da gudunmuwa, sun yi rawan gani, mata sun fito sun yi campaign. Kusan duk inda ka je za ka ga da aka yi zaɓe layin mata za ka gani, kuma an yi nasara. Jam'iyyarmu, jam'iyyar APC, ta samu nasara kuma babanmu ya dawo. Abinda zan ce kenan, mata sun ba da gudunmuwansu kuma mun gani.
Shin goyon bayanku an ɗauki matakin da kuke jin kun gamsu da abubuwan da ake?
Ta wani gefe an bada, ta wani gefe ba a bada ba. Saboda haka har yanzu dai muna ƙara neman a yi ma mata abubuwan da ya kamata a yi. Mace ita ce ginshikin, kuma da mace ake samun ci gaba na rayuwa dai. In aka gyara mata, aka gyara kaman ilimi da sana'a, mata da ke kankara in aka taimaka musu, wayanda ke jihohi haka aka ba su abin yi a hannu, aka yi musu training, za mu samu ci gaba ƙwarai da gaske. Amma kamar yadda na faɗa, ta wani gefe an samu ci gaba, ta wani gefe ba a samu ba.
Wani gefe ne a takaice aka samu, wani gefe ne ke bukatun gyara daga tabarunku?
Muna son a ƙara barin mata su yi amfani da daman da muka samu yanzu muka ci zaɓe, a sa su a cikin gwamnati yadda ya kamata. Yanzu an samu ragowa na mata, misali wayanda suka ci zaɓe ba a bari mata suka dawo gidan kaman su State House of Assemblies, su majalisa haka na House of Reps, mata ba su dawo ba yadda ya kamata ba. Mu a jihar Kebbi muna alfahari, muna murna da cewa gwamnatinmu yana ba da dama mata su tsaya a local government, amma a federal level gaskiya ba a samu haka ba. Yau mun samu labari cewa gwamnan jihar Kwara ya sa mata a commissioner kusa guda tara. Wannan abu ne wanda ba a taɓa yi a Najeriya ba, kuma muna mashi godiya, kuma muna murna. Muna ganin ƙasashe da suka sa mata a gaba kamar Rwanda, irin ci gaba da suke samu. Amma Najeriya, inda ba a barin mata su fito, gashi nan dai abubuwan da ke faruwa.
Wannan yanki da kika fito na arewa maso yamma, jiha ɗaya ta tafi jam'iyyar PDP, wato jihar Zamfara, jihar kenan ma jihar mahaifinki. Sannan jihar Sokoto, jam'iyyar PDP ta ci gaba da mulki saboda gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya yi nasara. Me za ki ce, wannan ya nuna jam'iyyarku tana samun ƙalubale kenan a wannan yankin?
Gaskiya an samu matsala. Wannan matsalolin da aka samu ya zo ne daga sama, daga party headquarters, wanda kuma ba a bi abinda mutane ke so ba. Saboda haka mutane da state sai kawai suka koma PDP, daga nan kuma sai party ta rasa kujeru. To wannan ya kamata lalle lalle a zauna a duba mu, namu a matsayinmu na uwaye, namu mu bada shawara ne. Ga wasu zaɓe nan za a yi, amma in Allah ya yarda za mu yi nasara. Kebbi ya zama jiha wanda babu wata party ba a cikin ta, party guda ce, jam'iyyar APC ce. Duk ma wayanda ke sauran party din, hatta tsofaffin gwamnonin da ke wani party, duk sun dawo jam'iyyar APC. Amma wayancan da aka samu matsala, ko Zamfara ma, tsakani da Allah, Zamfara jiha APC ce kawai, dai daga kotu ne aka zo aka samu wannan abun. To wannan abu ne daga wajen Allah, kuma ba yadda za a yi, sai dai mu ci alhamdulillah.
Aida ma Zainab, da zabe ko ba zabe, Allah kan ba da mulki ga wanda ya so. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, da wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz, da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da ke sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamu Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Rashin tsaro a jihar Taraba ya kai intaha yanzu. Mutum bai iya kwanciya a gidansa, mutum bai iya yin komai. Dare da rana kullum kana cikin fargaba ne. Da mutane suna cewa suna bacci da ido ɗaya, yanzu duk idanun biyu a buɗe suke.
Jakadan Najeriya kasar Trinidad da Tobago kenan, ambasada Hassan Jikado ke ma zokaci game da tabbare haka tsaro a jihar ta Taraba. Kamar yadda ko alƙaluma ke nunawa, duk da irin matakan da ake dauka yanzu. Wata matsalar tsaro da ke ma hana jama'a bacci ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kudin fasa. Ko da yake domin magance wannan matsalar, yanzu haka a wasu jihohin Najeriya ta nema aka fa dokar kisa ga duk wanda aka kama da hannu ayyukan garkuwa. To ko wannan mataki zai haifar da damar ido kuwa? Wannan ko ita ce tambayar da newa Honorable Bashir Muhammad Bape, shugaban kwamitin yaran labarai na majalisar dokin jihar Taraba. Wanda ku ita ma tuni ta kafa irin wannan doka.
Ya dame mu sosai har mun kafa doka ma na sace-sacen mutane yanzu a Taraba. Idan an kama mutum yayi kidnapping, wato ya garkuwa da mutum don neman kudi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu, to dole hukuncin kisa ne ya haushi. So wannan alama mun damu mu a majalisa mu yi dokoki ne mu tsawatar a dokoki mu tsawatar.
Ko kun taba ga yatan kusu domin su muku bayani kamar yadda ake yi?
Akwai committee wanda na gaya maka public petition da security sunan committee din. So wannan shi ma akwai wani bangare ne na majalisa wanda yake handle. Mu a majalisa iya abinda zamu yi mu kafa dokoki mu tsawatar wanda yake kaza ga hukuncinsa, hatta wanda ya taimaka ayi ko kuma wanda a gidansa aka koye wanda aka yi garkuwa da shi, shi ma gidan din a doka za a rusa gidan. Kuma in yana da wani abun da aka samu ko kudi ko wani abu, shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha ta mallake shi.
Baya ga batun kafa dokar kisa ga masu garkuwan, ga manaza ta haka zaro irin su Malam Yakub Musa, na ku ganin su ma'aluma akwai rawar da za su ke takawa ta wajen kafa kungiyoyin sintiri a unguwanni domin taimakawa jami'an tsaro.
To abin da jama'a kamata su yi shi ne suna taimakawa jami'an tsaro da bayani. Kuma ni a ganina in za ka taimakawa jami'an tsaro da babba, kar ma ka tsaya waje ɗaya. An ka ga police, ka gaya wa soja, ka gaya duk wanda ka samu dai ka ga yan banga, don kar ka ce ma ka gaya jami'an tsaro ɗaya su kuma samu su ɗauka mataki a kai ba wani abu ya faru. To abin da za ku ma duk wani angonni ya kamata su ma karfafa irin kafa kungiyoyin yan banga, yan vigilante da sauransu, wanda za su taimaka wajen zagawa da diddire kuma ɗaukan wasu matakan da ya kamata. Inda aka ji motsin wani mugu za a iya farkar da jama'a kuma a ɗau mataki, don kace za ka jira sai ka kira wani ɗan sanda ko soja kafin ya zo, masu ɓannan su riga sun san tafi, don abin da ake fama da shi yanzu mutane sai su ce ma mun kira sama da awa biyu uku ba su zo ba. To kaga inda za a ɗau wani mataki a anguwa a haɗa da makwabtan anguwanni, duk lokacin da aka ce in kun ji wani ƙara ko wisa ko mai irin aka kawo agaji, kaga haka shi ne kawai hanya mafita.
Kuma gani yadda malamarin ke ƙara kasancewa ya sa wasu jihohi gayyatar 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan ƙato da gora da kuma 'yan banga da nan su ma su ba da nasu gudunmawan. To wai kowane irin damara 'yan sa kan za su yi? Malama Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharba a Najeriya, na ko cikin 'yan sa kan da ke taimakawa a yaƙi da masu tada kyarba na Boko Haram, ta ce ayyukan ashirin suke muddin gwamnati ta nuna da gaske take.
Matsala in dai har mutum an kira mu an ce ga inda matsala take, to in Allah ya damu ko muna nan muna kan taimako, kuma ba za mu fata ba, mun daura aniya ne mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yanda sauran kasashe suke zaman lafiya. Musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako, mun hada yara mutum ya kai 2000 kuma an tafi, yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yi, kuma yana ciwo a cikina za a yi nasara.
Wani matsalai kuke fuskanta? Don a baya lokacin Boko Haram kun taimaka san su, amma sai kamar ai shi more ganga aka bata da government ta ba ci kula da ko kamar
lalle haka ne mun taimaka kan 100%, amma mu da ma mu ba mu damu da wannan ba, mun taimaka saboda kasan mu ta zauna lafiya ne, ba mu taimaka wa kasan mu don gwamnati ta biya mu ba. Amma akwai abun da ya kamata idan gwamnati ta gani an yi wa kasanta ta yi wa mutane adalci, musamman kamar kayan da za mu aiki da shi, mu ba mu ce sai an biya mu kuɗi ba, amma da kayan aiki ya wadace mu ba za mu damu ba. Amma yanzu haka muna samun matsaloli, kayan aiki baya isa mu, kusan ma kowa kawai kadarorin sa yake sayarwa ya je sai kayan aiki, don mu riga mun shafa wa wuyan mu jini, mun bari ma mu riga mun shiga, mun yi ma mu riga mun shiga, dole ne kawai mu za mu nemi matakin da za mu kare kanmu mu kare kasan mu. Amma irin wannan matsalolin ya kamata gwamnati ta duba ta san matsalolin mu, ta san kuma lallai an yi taimako a baya, in a yanzu tana gani kamar ba abin da ake yi. Matakan da za a dauka mana, muna roƙon gwamnatin nan ta taimaka mana duk ababen hawa, saboda bamu da abun hawa. Gwamnati motoci na fatin da idan muka je za mu nema ma, saboda mu tafi kowa yana tsoron kar ya bada motarsa, aje yanta da su kwace ko ko a gona musu kayan su to don haka muna roƙon gwamnati ta duba wannan gurin na biyunsa kaman makamai ko mu ce sai an ba mu bindiga ko wani babban bindiga ba amma mu namu muna takaba da shi muna samun matsaloli yaran mu in sun tafi jeji ba sa samun abinci to in mutum bai samu abinci wadatacce ba ya zai yi aiki
to hajiya kaman waɗannan masu garkwari jama'a nan suna da muggan makamai da sanansu ba kwa tsoro ganin kanta suna da makamai masu zafi a hannunsu
muggan makaman su ba sa ba mu tsoro saboda mugayen makamai ai ba su kai boko haram ba don haka mu mugayen makaman su kwata kwata ba sa ba mu tsoro ba kama gaban mu mu dai kawai namun nan local bindigogin mu nan muna so gwamnati ta ba mu abubuwan da za mu sarrafa su da su ko ta ba mu abincin da yaran mu za su ci idan sun shiga jeji ta ba mu lokaci kuma ta ga aikin da za mu yi
a kullum dai hukumar tsaro kamar tutar samu nasara ne a yaki da masu garkuwa da jama'an DSP Suleiman Yahanguroje kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya yace suna sane da halin da jama'a ke ciki wanda kwanan haka ne masu ya kara komaji
a ina tabbatar wata da cewa yau nan mai girman gwamnatin jihar Adamawa suka zanna da duka manya-manyan jami'an tsaro inda suka zanna suka yi mitin da za a dauki matakai da za a kawo karshen wannan al'amari sannan kuma rundunar yan sandan jihar Adamawa tun lokacin da wannan abin yake faruwa ya riga ya bada umarni akan mazajen sanda a kowane kowane shayi domin a kawo karshen abin sannan kuma rundunar yan sanda suna kira da al'umma don Allah duk wanda dai ya samu labari ko kuma ya ji abin da ke faruwa da haka ya karzayo ya ba mu labari domin mu dauki matakai da ya kamata
kamar kakakin yan sandan shi ma komandan rundunar tsaro ta civil defense a shehar Adamawa Nuruddin Abdullahi yace zaratan jami'an su ne yan aiki da cikawa wato agro rangers da kuma sauran jami'an tsaro yanzu haka ma sun fan zama zuwa dazuka da miyaki da bata garin
a yanzu mun muna ta shirye-shirye wajejen yadda za su yi wannan aiki kamar yadda ita can hukumar mu ta Abuja ta yi sai take making din kokari haka domin su ga cewa sun abin da yanzu sun aiko mu da mashina wanda za su iya amfani da shi su shiga daji da kuma kowane irin wuri komin sarkakke wuri za su iya shiga da mashin din nan gurin su yi aiki insha Allah
da wuya ka je an wari gari ba tare ka je an yi garkwa da wuri ba wasu ne kamar kan cewa kasawa ne na jami'an tsaro wasu kusa ne kamar kan cewa abu ne ke gagarin kundila abu ya gagari kundila ne kuma dai babu ma'aikatan da kake kayan aiki
a ba abin da zai gagari kundila shi tsaro irin wannan haƙƙi ne na kowa da kowa saboda haka sai kowa ya kawo gudunmuwar shi kana za a yaki wannan abu da ke damun al'umma mu a hukumar mu ta jami'an tsaro muna yin duk bakin iyaka kokarin mu mu ga cewa mun kawo wannan karshen abu saboda haka ba wani abu bane wanda ya gagare mu sai dai ɗan matsalolin da muke da su su ne muke bi a hankali a warware su sannan gurin kuma mu ci gaba da aiki ya Allah ya ba mu sa'a a bar wannan abin nan din
yan Najeriya da irin su Hamman Tukur Ahmad Jada wani shugaban kungiyar manoma da makiyaya na kofatan shugaba Buhari zai sauya salon yaki da matsalar tsaro ta satar mutane da rikicin manoma da habaka tattalin arzikin kasar da ma samar da ayyukan yi a wannan wa'adin sa na karshe da yake yi
yanzu kan an gammace a kwanta daki a shakwakin akwai ko a mutu dan yin wa daka da a dauke ka yara ba su san inda kake ba
ku ne kuka kai haka tsaro a da ka sa kaki me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba ne yanzu
Eto abin da ya samu mun dauki aikin muna son kasar mu ne. Waɗanda suke ciki yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi tsakanin mu da Allah ba mu fikar da muna gidajen mutane wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki amma ni ma ke da ke a bacha. Kasawa kasa kira fi karfi ya wanda da ba in aka ce Buhari kowa sai ya ji abin da Buhari zai fada kamin ya fita.
Kuma koma da menene? Fatan talaka shine Allah ka kwashin wannan lamari da ke hana jama'a bacci. Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika, Amina Buhari Aunace daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Da kuma labarai domin kowa da kowa.